sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarki da Hashim mai taron Murtala Faruk sun yi da sauran abokan aiki. Muka kwake da muku a wani shiri na daren rana Asabar 23 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin muna dauke da tattauna ta musamman da ministan yaɗa labaran Najeriya kan wasu muhimman batutuwan da ke ciwo talakan Najeriya tuwa kwarya. Na Ibrahim Kalmu shi garba zai shigo mana da shirin sannan amintocin tambayoyin. Sai kuma shirin wasanni a cikin wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da insha Allah labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jami'an kasar Palestine sun ce an raunata Palestinawa uku a wasu fadace-fadace akan iyakar Isra'ila da Gaza a yau Asabar. A yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kai hari ne kan wasu wuraren da ta auna a Gaza domin mai da martani kan tarzoma. A wani lamari mai kama da sababbin jerin tashe-tashen hankula akan iyakar Falastinawa a Gaza sun yi ta yin zanga-zanga a bakin shingen kai iyaka na tsawon kwanaki takwas. Matasa sun yi ta jefa duwatsu da wasu kwalabe na fashewa kan dakarun Isra'ila, waɗanda su kuma suka mai da martani da harba har sasai. A cikin wata sanarwa, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wasu wuraren Hamas da ke gefen shingen tsaron kan iyaka a zirin Gaza a matsayin martani kan tarzoma da makaman da ake harbawa sojojin. ‘Yan Gaza sun ce suna zanga-zangar ne domin nuna ƙin jinin wasu al’amura da suka haɗa da yadda ake ƙuntatawa fursunonin Falastinawa a Isra’ila da kuma ziyarar da Yahudawa ke kaiwa a harabar masallacin Kudus wanda wuri ne mai alfarma ga Musulmai da kuma Yahudawa. Shugaban ‘yan ƙabilar Armenia Nagorno-Karabakh ya faɗa yau Asabar cewa ana aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Azerbaijan. Tare da ci gaba da aikin kai kayan agaji da kwashe waɗanda suka jikkata. Tunda farko ‘yan ƙabilar Karabakh na Armenia sun sake yin wata tattaunawa da jami’an Azerbaijan a garin Shusha kwanaki uku bayan tsagaita wutar da ta biyo bayan farmakin da aka kwashe sa’o’i 24 ana gwabzawa, inda Baku ya sake kwace iko da yankin mai tsaunuka. A cikin wata sanarwa da ‘yan ƙabilar Karabakh suka fitar, sun ce ana ci gaba da aikin maido da wutar lantarki nan da ranar 24 ga watan nan na Satumba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta bayyana cewa ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan, ‘yan awarin Armenia sun fara miƙa makamansu ga ƙasar Azerbaijan da suka haɗa da bindigogi sama da 800 da motoci masu sulke guda 6. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayanan sirrin tsaronta na yau da kullum game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin da Rasha ta tura ciki har da manyan jami'anta. Kumandoji uku na rundunar mayakan sama ta 247 da suka riƙe makamin a jere ko dai sun yi murabus ko kuma an kashe su. Da farko an kashe Kanar Konstantin Zivensky, kumandan wata runduna a kusan farkon mamayar Rasha, sannan Kanar Vasily Popov shi kuma da alama an kashe shi a bangaren Orkhiv da ke fama da rikici a farkon wannan watan, a cewar rahoton na sirri. A halin da ake ci kuma akwai yiwuwar Kanar Petro Popov ya yi murabus daga mukaminsa na shugabancin runduna ta 247 a cikin watan Agusta, in ji rahoton, bayan nuna rashin amincewa da gazawar da sojoji suka yi wajen kwato garuwakin jami'an Rasha da aka kashe. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Guguwar Ophelia mai zafi ta yi ƙasa a Northern Carolina da sanyin safiyar yau Asabar, tare da kiyasin iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda, a cewar cibiyar kula da guguwa ta Amurka. Har yanzu dai ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin North Carolina, kuma an ba da sakonnin gargaɗi kan guguwa a wasu sassan jihar. Kodayake tsarin guguwar na iya kawo iska mai lahani a wasu sassan gabashin North Carolina da kudu maso gabashin Virginia, in ji masu hasashen yanayi. Haka kuma an ba da gargaɗin guguwa mai zafi a yankunan North Carolina da Delaware. Gwamnonin North Carolina da Virginia da Maryland sun ayyana dokar ta ɓaci a yayin da ake sa ran zuwan guguwar ta Ophelia.
Ma Marta Lafaruk Sanyin na ke ne karantun wa labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da shugabannin duniya suka hada a birnin New York don gudanar da babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 78. Abokin aiki na baya ku makeri ya zanta da ministan labaran Najeriya Muhammad Idris Maragi a gefen taron. Inda ya fara da yi masa tambaya kan yankin ƴan jarida a Najeriya.
To, na farko dai tarayyar Najeriya gaskiya ƴan jarida na da matukar ƴanci kwarai da gaske. Akwai ƴanci, babu wani wanda zai ce gashi na an takura masa saboda aikinsa. Wannan abu da ya faru na kashe shi ɗan jarida a jihar Zamfara, wani abu ne wanda ƴan ta'adda suka yi, kuma mu mun nuna baƙin cikinmu kwarai da gaske. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nuna ɓacin ransa akan wannan al'amari. Kuma an umarci wato rundunar ƴan sanda su tabbatar da an gano waye wannan abu domin a hukunta shi. Wannan abu ba abu bane da zamu ci gaba da yada da shi da ɗan Najeriya da ɗan jarida da kowane ɗan Najeriya yana da haƙƙi ya zauna a cikin lafiya. Wannan yaƙi na ta'addanci ne, ba maganar ƴan jarida bane.
To, ko da yake baka dade da shigowa ofishi a matsayin ministan yada labarai ba, amma kai ma ka san kafafen yada labarai a Najeriya ba sa iya yada labarai daga wato gidajen rediyo na kasashen waje kai tsaye a Najeriya, wanda in ka duba makota kamar Nijar, Ghana da wasu wurare ana yi. Ko menene, ko ka san dalilin da ya sa wato ba a samun irin haka a Najeriya, kamar BBC da VOA ba su iya yada labarai kai tsaye?
Eh, to haka ne, saboda amma kuma sukan dan yada ta misalin kafofin wato social media. Amma wannan al'amari ne da muke dubawa kwarai da gaske, saboda a kullun gwamnatin shugaba Ahmed Bola Tinubu tana son ta ƙara ƙarfafa mai ƴan jarida don su yi aikinsu, saboda idan ƴan jarida ba su yi aikinsu ba za a samu ci gaba a ƙasa ba. Wannan abu ne al'amarin dubawa ne, kuma za mu duba kuma za mu dawo muku akan wannan.
Kowace ɗan Najeriya yana son ya ji dalili ko kuma menene mafita. Batun tallafin mai da aka janye talakawa suna cewa wannan abin abu ne da yake taimaka musu, amma kuma kai tsaye aka janye. To, ko menene jawabin gwamnati akan wannan batu?
To, gwamnati ta janye wannan daga ranar farko da shugaba Ahmed Bola Tinubu ya karɓi mulki. Ya ce ba zai yiwu a ci gaba da wannan tallafi ba. Wasu mutane ne 'yan tsiraru, su ne suke murin wani al'amari, 'yan talakawan Najeriya kuma suna cikin matsi. To, shi yasa aka janye na farko kenan. Na biyu, bayan an janye kuma an ɗauko matakai. Idan baka manta ba, akwai tallafi na kuɗaɗe da kayayyakin abinci da gwamnatin tarayya ta tura ma gwamnatocin jihohi, domin su ne ke tare da mutane. An tura musu waɗannan kuɗaɗe, an tura musu kuma waɗannan kayan abinci domin a samu sauƙin al'amari. Kuma gwamnati tana ta aiki matuƙa wajen gano yaya za a yi a ci gaba da taimaka ma talakawa domin samu sauƙin wannan abu. Akwai kuma bayanin da shugaban ƙasa ya yi na maganan samo bus wato wanda za a rika safara da su masu sauƙi, saboda talakawa su samu sauƙin wannan al'amari. Shugaba Ahmed Bola Tinubu kullum yana cewa lalle 'yan Najeriya su ne a zuciyarsa, baya jin daɗi yadda ake cikin wannan matsi na sakamakon janye wannan tallafi da aka yi. Amma ina tabbatar maka shugaban ƙasa yana nan, yana aiki da ministocinsa da gwamnoni domin kawo sauƙi ga wannan al'amari.
Ministan labaran Najeriya kenan Muhammad Idris Malagi a tattaunawarsa da Baba Yakubu Makeri. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 25.5 zangon FM za a iya samun mu ta hanyar sadarwa ta adireshin mu na voahausa.com har ma shafin mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe mu baiwa Ibrahim Kalmasiguri ya gabatar mana da shirin mu na
masu sauraron mu. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Kamar yadda muka yi alƙawari a makon jiya, yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi kan tarihin ƙofofin Kano, dalilan yin su da kuma lokacin da aka yi su da dai sauransu. Idan dai an tuna, mai tambaya shine Sama'ila Abubakar Kano. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kashi na ƙarshe na ansar da ya samo daga Professor Tijjani Muhammad Naniya da sashen tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda zai dora kan inda yake bayani kan muhimmancin ƙofofin kamar haka.
A yanzu in zaka shigo Kano, wa yake sanin kashi? Wa yake sanin?
Babu
wanda ya sani, saboda yanzu Kano ta zama bata da gata. Kowa zai yi shigowa lokacin da kun ba sani ba, sai ma ka zo kai makwataka da barawo ko dan sane ko mai ko baka da yadda zaka yi. Amma da baka yi sama a lokacin zuwan nan sarakunan, duk wanda zai shigo Kano an san ya shigo, kuma ya fita an san ya fita, kuma duk wanda yake gidan wani an san inda ya zo, kuma ba wanda zai baka gida ko ka je ka sai fili sai hukuma. Baka isa wajen kana dan Kano kana da gona ka je ka ce wai kana doje ka saga ka ba wani ya je yi ba, baka isa ba. Dole sai ka bi ta hukuma, tunda akwai tsaro, akwai tsaro na wannan badala, ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yinta. Badala duk ka zo manyan kududdufai da kake gani, musamman na nan tsakanin badalan, zurfi ne da shi, sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba. Mesoshin da suke wajen ma mata iya mutane, eh mace zai mesoshi mesa mata iya mutane. Ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar da ake kira WTC, makarantar ƴan matan ta WTC wacce take yanzu nan wajen kofofin fodin, wallahi meso shi ne suke ce ni akuya, za ka suna kukan ƴan akuya. To a lokacin duk nan kewayen duhuwa ce ta ƙarshe, ba ka isa ka ratsa ba, ko doki da isa ya ratsa ba, dole sai ta kofa. Kuma kamar yadda na gaya maka, ba wanda ya isa ya shigo Kano sai da safe, kuma dab da magariba ba dare ba zai yi ba ya fita, saboda haka ba za ka samu bako a Kano ba. In kuma ka same shi, to sai da yarda hukuma. To wannan tsaro kenan. Na biyu, hikima ce ta yaki. Wannan badalar da aka yi da sauransu da kusan kofofin, ba na ce ma akwai mayaka ko wace kofa ba, to idan aka ce ga abokan gaba akwai ma tattakala da suke hawa, tun daga nan za su fara isowa da abokan gaba
cewa mun ga
abokan gaba, su fara kai musu farmaki domin ma su hana su zuwa kofar, ko su yi kokari su falle kofar, ko za su yi kokari su falle kofar. In ma ko sun falle kofar suna fallewa, to dakaru ne wanda kawai gani ka shi ne dan aikin ko Turawa da suka zo, ai ba kofofin da sun gwada kofofi da dama su falla da wannan bindigar ta su igwa suka kasa.
Wai irin wannan kyauran kofar nan da itatuwa ake yinsa ne ko da wani abu suke?
Itatuwa ne, amma wanda yake wato hikimar mutanen da inda zaka san irin hikimar su kenan, inda zaka san irin hikimar su kenan. Wadansu ne itatuwa ne wanda ko wuta ma bata iya kama su sannan kuma kullun inda ka zaka je gidan makama ne yanzu ga irin kofofin wanda ma aka yi zamanin tura zamanin masu jihadi kenan daga baya ma aka yi su wanda na da kuma sun ci su kwari to kuma irin mu kullun ka jibe shi na gargajiya ne wanda yake in aka rike ba yadda za a kai ka bude saboda haka hikima ce ta tsaro ko da mu abun farmasi ma farmaki za su shigo to ba za su iya shigo ba kamar yadda na ga maka sun da tura suka zo sai da suka gode kofofi uku amma sun kasa balla su sai suka zo suka samu cewa kofar ka buga ba ya mata gyara sosai ba wannan shekarar saboda haka tanan suka rusa ta shi ne suka shigo da mayakan su
yanzu wasu wurare dakta zaka ga ko makarantu ne ko asusoci ko titi ana sa musu sunan wani misali titi nan zamu iya cewa titin Dr. Muhammad Tijjaniya wai waɗannan kofofi sunayen su ya samo tushe ne daga wasu mutane ko wasu ababe da mutanen Kano suke amfani da shi ko kuma a dai wato haka dai aka sa musu suna kawai suka samu kansu
to wannan bismillahi a dai halin yanzu bincike na bai kai ga tarihin waɗansu ba sai dai waɗansu da muka sani kamar kofar tuji da kofar tuji ake kiranta amma lokacin shiwon bai wanda na ga amfani da waɗancan kofofin nan zamanin sarki na zaki sai aka bude shi da aka ce a sawon sunan sa wan bai sai aka maida kofar wan bai ta zama kofar wan bai kamar ana zancan kofar Na'isa wani dan uwan sarki ne bayan jihadi ya zo ya tsare da duk kofofi haka a rufe ba ta inda zai shigo Kano ya buga kofa ya riga dubba kofa ya ce a bude aka ce ba za a bude ba waye sai ce ni ne wani dan me za a yi ce dan Na'isa kawai shi yasa za a bude masa kofa domin ya wuce ka'idar lokacin za a bude kofa in ko za a bude sai sarki ya sani in za a bude ba lokacin bude ta ba to sai sarki ya sani
sai da umarnin sarki
shi ne ce to a bude dan ya isa shi ne da aka bude daga baya sarki ya samu labarin an bude kofa da daddare yace waye yace a bude kofa sai aka ce ai wani ne ya ce wai dan ya isa sai ce to kaje ka isa shi ne aka sa kofar na isa to kaga irin waɗannan sai kuma kofar dogo shi ma daga sunan mai gadin wajen wanda yake gashi yanzu ba ita ma ya gani to amma banda waɗannan sauran waɗannan dai na jin binciken mu dai ni dai bincike na bai kai ga waɗannan ba tukuna
to data wani kofar nan kamar tsari ne irin na yanzu misali tunda shi dama shi malam Sa'id Abdullahi a tambayarsa ya ce waye gina su to yanayin wato aikin ga ya ake irin na da a gina su ko kuma a yaya bisa umarnin sarki ko kuma ya abin ya dinga kasancewa
wato talakawa ne talakawa ne wato kaunar da jama'a suke da sarakunan su ke nan sun lura cewa talakun sarakunan su dan su suke rayuwa kuma mutunci za su kare sun yarda da wannan kuma sun san ba dukiyar su za su sace ba saboda haka duk lokacin da kuna suka kira suka ce ayi kaza akwai bayi wanda ake siye domin wannan ayyuka akwai bayi da ake sawa a cikin aikin akwai dakarun sarki da suke shiga domin hikimar in ana yin ginin a ɗauki hikima ta sha'anin tsaro suna ba da shawarwari su ma suna yi akwai kuma talakawa wanda suke taimakawa saboda ganin cewa sarakunan su mutunci suke karewa kamar yadda na gaya maka a lokacin abinda aka sani cewa in aka ce sarki an san yana da mulki amma dukiyar sarki dukiyar kasa ce in ya mutu ƴaƴansa ba sa gadin dukiyarsa domin ba su ma da dukiyar. Barin ka maka misali, san da sarki su musu murabus da murabus tun a lokacin akwai sauran darajar sarauta, ina gidansa da zaka ce ya koma? Da ya tafi azare gudun hijira da zai dawo sai da a lokacin zamanin sarki ne gwamna Rimi, zaka ce tun ya da ina zai zauna? Kuma lokacin da ya yi mulki, lokacin sarauta tana sarauta, duk sarki shi ne da ƙasa, zai iya ba kowa wanda ya ga dama, amma shi da arzikinsa ba kansa ba, da ya zo a ina zai zauna? Sai sarki suka yi magana da gwamna, sai sarkin Kano mai martaba sarki Allah ya ji ƙasa da bari, in ya zauna gidan sarki da yake a Wudil ya zauna a nan. Shine da ya dawo daga azar shine aka zauna da shi anan. Daga baya kuma sarki ya ba da umarni cewa masarautar Kano ta sadaukar da wannan gidan sarauta na Kano da yake Wudil, ta bawa zuriya, ta bawa mai martaba sarki Murabus da kuma zuriyarsa. Amma duk da mukamin da ya da sauransu da ya bari, ba shi da wani dukiya, ba shi da abin da ya tsara. Saboda haka kamar ina kawo misali, yantun motocin nan na kasaita na bajinta da sauransu da ado bayan ake gansu da wannan zan zauka na sani. Amma da ya mutu da wannan sabon sarki ya hau sarki Muhammad Sunusu na biyu, sai aka kun yana amfani da su, to na sarauta ne, daman nan gidan sarauta ne. Shin na kawo maka misali na ce yanzu za ka ji ana ta zargin wani gwamnan ya sauka ma ya tafi da motocin gwamnati ma kusan 100 kusan 30 ko 20 ko 10. Saboda haka wato abinda nake so mutane su gane, an yi propaganda ba wai abu ne na kace ko kana son, a'a tarihi ake dubawa, shine menene matsayin waɗanda suka yi shugabanci a da, ya kuma suke, me yasa ko mutanen suka yi dusa suka kake su mutu su domin su, saboda sun yi da sun ji ba al'amuran su kuma dukiyar su yasa su cinye ba su sarakuna na wannan lokaci. To amma yanzu abubuwa ya canja, an shigo da wani abu na daban wanda su Turawan da muke kwaikwayo su ba ka suke yi, Turan da muke kwaikwayon da su ma irin yadda waɗancan sarakunan su haka suke. Ƙarya ma in mutum aka samu ya yi to zai ban mulki, ba ma ya ce musu dukiya ba. Ƙarya aka samu shugaba ya faɗa ya ce zai jama'a su kaza ya kasa, to kamata ya sauka daga mulki domin ya saba da mutuncinsa. To amma mu yanzu wannan muna kawo misali ne domin mu yi la'akari da irin bajinta da suka yi. Yanzu misali kana zancen kofofi, na ce maka sun kai shekara 1000 da doriya, to yanzu za ka gode waɗancan sarakunan ba? Yanzu wani gwamnan da ya yi shekara kaza, sai dai in ya gama a ce shiga dukiyar da ya tara, amma ka nemi takamaimai me ya yi sai illa na jinan sai kalidan, wanda in za ka iya gauna ga abin da suka yi ne za ka ci ta'ala shi musu albarka. Amma waɗansu da dama kawai sun zo ne sun tamu abin da za su samu sun tafi. Amma sarakuna wanda aka sani lokacin da ake sarautar, to duk wanda ka taba ba za ka ji an ce ya mutu ya bar dukiya kaza ba, sai dai ya bar aiki kaza.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mai ansa mana tambayar Professor Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producer mu da kuma engineer mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Assalamu
a gai da baban Lela. Yanzu kuma sai wasanni a takaice.
Sassaki ne ta fara wasan farko na gasar zakarun Turai da kafar dama, bayan da ta doke Red Star Brigade da ci 3-1 a wasan farko cikin rukuni a Etihad ranar Talata da ta gabata. Rahotanni sun bayyana cewa tsohon dan wasan Arsenal da Real Madrid Mesut Ozil na shirin zama sabon shugaban kungiyar kwallon kafan kasar Turai. Idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa, za ku ji cewa Xavi ya tsawaita kwantiraginsa a kungiyar zuwa shekara ta 2025 tare da zaɓin ƙarin shekara ɗaya. A wata sanarwar a ranar Juma'a, kocin mai shekaru 43 ya karɓi ragamar Barcelona akan kwantiragin shekaru 3 bayan tafiyar Ronald Koeman ɗan asalin ƙasar Holland a ƙarshen shekara ta 2021. Tsohon ɗan wasan ƙasar Spaniya Xavi ya jagoranci Barcelona a wasanni 96, inda ya samu nasara a wasa 61 da canjaras guda 16.
sannan yayi rashin nasara kwaya 19 bugu da ƙari kuwa ya lashe kambun farko a kakar wasa da ta wuce inda ya lashe Kofin Spanishin Cup sannan ya jagoranci kungiyar ta lashe gasar La Liga ta 27 wanda shine na farko cikin shekaru hudu da akwai war mai tsaron raga David De Gea wanda yanzu aka ba shi da kungiya tun bayan barin sa Manchester United a wannan kakar yayi ritaya inda har bai samu tayi ba daga wata babbar kungiya golan dan kasar Spaniya mai shekaru 32 Mauricio Pochettino yake Chelsea ta yi amfani da rashin buga gasar cin kofin zakarun Turai a wannan mako wajen shiryawa wasan da ke gabanta na gasar Premier na wannan kakar Cristiano Ronaldo na kokarin ganin yadda zai jawo tsohon abokin wasansa a Manchester United De Gea zuwa Al Nassr amma dan wasan kamar ya fi son zama a kasar Turai Arsenal ta shigo gasar cin kofin zakarun Turai cikin salo yayin da ta fara gasar da ta halarta karon farko cikin shekaru 6 da kafar dama wajen doke PSV da ci hudu da nema a filin wasan na Emirates har yanzu dai muna bangaren gasar zakarun na Turai inda Onana ya bayyana kalubalen da yake fuskanta wurin maye gurbin De Gea a Manchester Onana yace tabbas maye gurbin De Gea a Manchester ya fi komai tashin hankali a wurin shi Onanan ya bayyana haka ne yayin da kungiyarsa ke shirin karawa da Bayern Munich a gasar zakarun Turan kiyayya a fili magoya bayan Juventus sun cika a filin wasa makil don kin amincewa da sayan Lukaku sun ce ya zama da tijo iya abin da ya sauka kenan a wannan mako sai makon gobe in me duka ya kai mu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gai da Salisu Lado yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takeice
Sai kula ta kai ce jami'an kasar Palestine sun ce an raunata Palestinawa uku a wasu fadace-fadace kan iyakar Isra'ila da Gaza a yau Asabar a yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kai hari ne kan wasu wuraren da ta auna a Gaza domin mai da martani kan tarzoma Shugaban ƴan kabilar Armenia Nagorno-Karabakh ya faɗa a yau Asabar cewa ana aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Azerbaijan tare da ci gaba da aikin kai kayan agaji da kwashe waɗanda suka jikkata. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayanan sirrin tsaronta na yau da kullum game da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin Rasha da ta tura ciki har da manyan jami'anta. Guguwar Ophelia mai zafi ta yi ƙasa a North Carolina da sanyin safiyar yau Asabar tare da kiyasin iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda a cewar cibiyar kula da guguwa ta Amurka. Har yanzu ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin North Carolina kuma an ba da sakonnin gargaɗi kan guguwa a wasu sassan jihar.
To masu rawar da haka ne muka karshen shirin namu ne yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safa gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin kamar koda yaushe za a yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook yanzu ka amara da Murtala Faruk Sanyinna litinin kashi da shirinmu na yau da Julie Levis Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum Thank you.